كثيره. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باهك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادواء وانا مسلاة شمي تارم البركة مسلاة عثمان ابن عفان دكينا قدنك وانا قري نكنو وانا يمتشي من البركة نجمع يو أشرن دهدو قوات الربيع الأول هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيدة دهدو ده أربعين ده نعم وانا كميك ديدي ده أشرن دبيو قوات انشاء ده شكر الميلادية تدبو بيد شاترا awana majalisi na mako mako wanda muke karatu cikin tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiri suratul baqara. Wannan shine majalisin mu na 190 a cikin tafsirin wannan sura. Gabanin mu shiga karatu akwai wani dan uwa da muke tare da shi nan, Alhaji Umar Disu da dan sa architecture Abubakar Umar Disu, wanda koyaushe muna tare da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara an yi garkuwa da yarsa da kuma yarta a Kaduna. Saboda haka mu sa su a cikin addu'a, Allah ya kubutar da su, Allah ya fito da su cikin aminci, Allah ya tsirar da su. Duk ƴan uwanmu da suke hannun waɗannan mayagun mutane, Allah ya kubutar da su. Allah kuma ya kawo mana sauƙin wannan annoba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lattafa mana ba dan halinmu ba. Sannan akwai ɗan uwa Malam Musa Sunna TV, wato wanda yake cameraman na Sunna TV da muke tare da shi a nan koyaushe, shi ma Allah ya kaddara yayi hadari, sai mai addu'a Allah ya bashi lafiya, Allah ya tashi kafadarsa, Allah ya sanya ya zanto kafara gare shi. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, idan ya sake ta to bata halatta ba gare shi bayan haka har sai ta auri wani mijin daban ba shi ba. Fa in talaqaha, idan wannan miji na biyu ya sake ta, fala junaha alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah, to babu laifi gare su su koma wato su mayar da auren su idan suna tsammanin suna zaton za su tsayar da iyakokin Allah. Wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun, wadannan iyakokin Allah ne da yake bayanin su ga mutanen da suke sani. A wannan aya mun fara sharhinta a wancan makon da ya gabata, wanda Ubangiji subhanahu wata'ala a cikinta yake ƙarin bayani dangane da saki na uku, bayan an yi bayanin saki na ɗaya da na biyu. Na uku din ma wasu malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya shi yake nufi da autasrihum bi ihsan, saki na uku, to abinda zai biyo bayan saki na uku shine wannan aya take bayani. Shine Allah ce idan mijin da ya saki matarsa saki daya saki biyu, fa in talaqaha, in ya kuma sakinta saki na uku kenan, fala tahillu lahu min ba'du, to bata halatta gare shi ba bayan wannan saki na uku, wato ba zai bai da damar ya sake dawo da ita a matsayin kome wanda aka bashi dama a ayoyin da suka bata. Wa bawlatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha, to yanzu wannan damar ta kare, wannan damar ya dawo da matarsa ta kare. Saboda haka sai wani hukuncin ya biyo baya, sannan zai sake samun wata damar da matarsa za ta iya komawa gare shi, shine wala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Bata halatta gare shi ba bayan haka, wato bayan sakin nan na uku, har sai ta auri wani mijin daban ba shi ba. To kalmar tankihu ita ce muka tsaya a kanta, wanda malamai suka ce dukkan inda Alkur'ani ya yi maganar, aka kawo maganar annikah, inda kalmar annikah ta zo tana nufin al'aqd, tana nufin ɗaurin aure. Wala tankihul mushrikati ko wala tunkihul mushrikina wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Duk inda kalmar tankihu yankihu ta zo, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. دك إن كلمر النكاح تزو على القرآن تتنا نفين العقد، تنا نفين دور أولي. أما أنا بعد دور أولي كأيتكي نفيبا تنا نفين دور أولي لتاري ولو نما تأجرم مجن تكومي سامليتا ونشيني كلمر حتى تنكح زوجا غيره أنا انتكي نفي. واتو إتكلمر النكاح أولا آير ta fita daga sauran ire-irenta da suka zo a cikin Alkur'ani, wato ta dauki ma'anar daurin aure da kariya, wato da kari akan daurin aure. Wannan shine abin da yawancin malaman tafsiri suke fada. Amma Ibn Ashur a cikin littafinsa tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir yana ganin cewa anan din ma kalmar tankiha zawjan ghayra tana nufin daurin aure, ba ta kunshi ma'anar wato saduwa ba, tana nufin daurin auren. Ya ce saboda inda su masu cewa tana daukan ma'anar saduwa a nan, to da sun kula cewa an jingina abin ne zuwa ga matar, saduwa kuma ba a jingina ta zuwa ga mace sai dai zuwa ga namiji. Amma nan ta ka hatta tankiha ai hiya, kaga shi kenan ba maganar aure yake ba, tunda mace ba ta daurawa kanta aure. Saboda inda a ce maganar saduwa, abinan da a ce maganar saduwa ake afwan, da ba za a ce hatta tankiha ba, domin ba a jingina maganar saduwa zuwa ga mace. To wannan shine abinda shi yake gani. Amma dai abinda yake ijma'i, kamar yadda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya faɗa, ijma'un malamai yana cewa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, yana nufin nikahan sahihan thumma yujami'uha fihi thumma yutalliquha. Aure wanda yake ingantaccen aure, ingantaccen aure ba auren da yake da shubha ba. Saboda ba auren muta'a ba, auren muta'a ba aure bane. Haka in ta je ta yi auren muta'a ba za ta dawo gurin mijinta na farko ba, ta ce ai ta yi aure, domin wannan ba aure bane. Sai ta yi aure auren da yake sahihi, ingantaccen aure, sannan kuma mijin da ta aura ya tare da ita, sannan ya sake ta. To yace idan wasu suka ja da cewa ai ayar bata ambaci saduwa ba, ayar kawai ta yi maganar aure ne, ta tanki hazaujan ghaira, to ina kuka samu wannan abin da kuka kara? Musamman ma irin yadda ake samun irin ɗan Qur'aniyuna da suke cewa su kawai da Qur'ani suka yadda ba su yadda da wani abu ba, ce ina kuka samu abin nan, ina kuka samu cewa sai ta saru da mijinta? To shine Ibn Jarir yake cewa na farko ad-dilalatu ala zalika ijma'ul ummati jami'an, al-umma duka musulmin farko da na ƙarshe duka sun yi ijma'i akan haka, wani abu ne wanda yake mujmawun alaihi. Sannan kuma da za ta yi aure, da za ta yi aure bayan ya sake ta mubasharatan kafin ta gama iddarta, kowa ya yarda cewa wannan auren ba zai dawo da ita zuwa ga mijinta na farko ba. Da Allah ya ce fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, da a ce za ta yi auren bayan sakin ta ba tare da ta gama idda ba, to da babu wanda zai ji cewa ta halatta, domin wannan auren ai bai yi ba, aure ne a cikin idda, tare da cewa ayar bata faɗi haka ba, bata ce sai ta gama idda ba, ayar bata faɗi bata ambaci gama idda ba. To amma kuma an yarda cewa ayar ta kunshi gama idda din. Saboda me? Saboda a bayan can Ubangiji subhanahu wataala yayi maganar idda da yace mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru duk matan da aka saki sai sun zauna sun dakatar da kansu wato tsarki uku ko kuma jini uku sauraka tunda aka faɗi wannan a waccan ayar to ashe anan ma ana nufin sa to shi ne ibnu jarir yace to shi ma wannan saduwa din ai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da ita wanda ita kuma ita ma wahayi ne kamar yadda zai zo nan gaba اذكروا نعمة الله عليكم وما يذكر نعمة الله عليكم وما يتلى عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب شين القرآن والحكمة لكم السنة النبي صلى الله عليه وسلم لك إتما سنة وحيين لك الله سبحانه وتعالى توحينا النبي صلى الله وحيين سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا تبت الرجوا إذا ما تي مجن تي سكيتا تي أولي نبيو to ba za ta zanta halatta ga mijinta na farko ba sai idan miji na biyu din ya sadu da ita saboda hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha akwai wani sahabi da ake kira Rifa'atul Quradi al-Quradi asalin sa yana dangantuwa ne zuwa ga Bani Quraiza kabilar Yahudawa ta Bani Quraiza amma shi ya musulunta to Rifa'a ya saki matarsa saki uku wato saki ɗaya ɗaya har uku sawaka sai bayansa sai ta auri wani dan ɗan kabilar su ana kiran shi Abdurrahman ibn Zabir Abdurrahman ibn Zabir shi ma dan kabilar Banu Quraiza din ne to sai wannan matar ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah da tana karkashin Rifa'a amma ya sake ta saki ɗaya ɗaya har uku to bayan ta kuma bayan sa kuma sai Abdurrahman ibn Zabir sai ya aure ta sai take cewa wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah illa mithlu hadhihi al-hudba ce abin da ke tare da shi ya Rasulullah kamar ke zarzanin nan sai ta kama hijabin ta wato tana nufin cewa baya iya saduwa da mace kamar ke zarzanin nan haka yake saboda haka sai a lokacin abin nan yana waje sayyidina Abubakar yana zaune a nan a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma Khalid ibn Sa'id ibn al-As shi kuma ya nemi izinin shigowa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran a bashi izini ya shigo yana zaune a bakin kofa sai ya ji wannan matar tana irin wannan magana haka babu sakayawa a ciki to shine sai ya daga miriya yana cewa ya Ababakar ba za ku tsawatarwa da wannan mata ba idan take irin wannan magana haka gaba gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi dai sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ba abin da yake yi sai murmushi yayi mata murmushi yake cewa la'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'a wataƙila ko kin so kuke ki koma gurin mijinki Rifa'a wato mijinta na farko la ba za ta yi wa ki koma hatta ta zuƙi usailatahu wa ya zuƙi usailatai har sai kin ɗanɗani zumarsa ya ɗanɗani zumarki wanda shi ke nuna sai ya sadu da ita saduwa ta miji da mata wani hadisin zahirinsa yana nuna cewa inda ma tilasta ta za a yi ko kuma ya sadu da ita tana bacci to wannan ba zai halatta ta ga mijinta na farko ba domin ta bangaren sa ne kawai amma banda ta bangaren shi kuma nan annabi cewa hatta ta zuqi usailatahu wa yadhuqi usailataki da haka ta bangaren guda biyu da haka da wacce za a wato matsa mata da karfi ko tana bacci ko bayan ta yi suma to duk wannan ma ba zai halatta ta zuwa ga mijinta na farko ba to wani hadisi kaga zahirin sa abin da yake nunawa hatta tankiha zawjan ghaira yana nuna ban ba daurin auren kadai ba sai an aure ta tare mijinta ya sadu da ita sannan ne za ta zama halal ga mijinta na farko idan ya so abin nan ya so bayar da ita wannan kuma dukkan ya zama horo ga shi mijin na farko wanda yayi sakaci yayi wasa da damammaki da aka bashi bai dauki auren sa da muhimmanci ba an san cewa wani abu ne mai ciwo a ce mutum matarsa yana gani wani ya aure ta to dan ya zama horo a gare shi ta yadda nan gaba in ya sake samu ta dawo hannunsa ba zai sake yin wannan kasassaba ba to haka wannan an yi masa wannan horo ne an mai zan kawai daura aure za a saki ba tare da wani abu ba, ai kaga ba zai zama horon da ake so ba. A ce kawai a daura aure kawai shikenan, da an daura aure tana gidansu ma bata ma tare ba ya sake ta, shikenan ya sake kaurenta. To ba zai samu horon da ake so ya samu ba. To ana son a sa masa wani abu da zai ji ciwo a ransa, ya ji zafi a ransa, wanda zai ji cewa kai amma yayi wa kansa ba daidai ba, yayi kasassa ba, yayi abin nan. To wannan zai sa gobe in ta bata masa rai to zai hakuri, ba zai saurin saki ba. Wannan shine hikimar shari'a da ta sa haka. Ya sa wannan hatta tanki ha zauce da tsayira hudin kamar wato nunawa, nuna masa ake cewa sakin, yawan sakin nan da yayi har ya kai guda uku bai dace ba, ya kamata ya hakuri. Tunda ko har yayi zama zai yi saki na daya, yayi saki na biyu, Allah subhanahu wataala dai ba shi wannan damar, har ya zo yayi na uku, to wannan ya kamata a kora shi. Bai kamata kawai a sake ba shi dama bai sake dawo da matarsa haka nan, ya kamata ya ji wani radadi a zuciyarsa. Sannan kuma a shari'a tana duban cewa idan har aka yi aure, abin har aka yi saki daya, aka yi biyu, aka yi uku, bisa yadda shari'a ta tsara na ba da tazara tsakanin wannan sakin da wannan, ba a dunkule su a yi su gaba ɗaya ba, to duk wanda zai saki matarsa ya dawo da ita, bayan wani lokaci ya kasa hakuri ya kuma sakinta, ya sake dawo da ita, bayan wani lokaci ya sake hakuri ya kuma sakinta, to wannan zai wahala kuma rayuwarsu ta ci gaba yadda ake so. Saboda zamantakewar tasu za ta yi wahala, domin dukkan wasu hanyoyi na a ga cewa sun samu zamantakewa mai kyau an bi su ba su yi amfani ba. Saboda haka sai aka ce to ta je ta yi wani auren. In ta je ta yi wani auren ba auren kashe wuta ba, to kaga ba lalle ba ne ta fito, ba lalle ba ne ta fito. Saboda haka za ta iya samu wani damuwa ta yi rayuwarta, shi ma kuma ya je ya samu wani wanda ta dace da irin halinsa ya aura. Wa in ya tafarraqa yughni Allahu kullu min sa'ati, ga mazan nan barkatai, ga matan nan barkatai. Akwai ra'ayin da aka ruwaito daga Sa'id ibn al-As, afwan, daga Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib yana ganin daurin aure kadai ya isa, ko da mijin farko bai tare da ita ba, yana ganin daurin auren farko ya isa ko da mijin farko bai tare da ita ba. Amma wannan kauli ne dhaifi, kauli ne mai raunin gaske, kuma babu wani cikin magabata da na baya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi na Sa'id ibn al-Musayyib. Sannan kuma hadisin da muka karanta karara ya saba masa, hadisin da muka karanta wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi, hadisin matar Rifa'a, ya saba ma wannan karara. Annabi ya ce da ita la, saboda haka ra'ayinsa ra'ayi ne mai rauni. Ibn al-Munzir a cikin littafinsa al-Ishraf yana cewa ba mu san wani mutum ba daga cikin malamai da ya ɗauki irin wannan ra'ayi na Sa'id ibn al-Musayyib sai Khawarij. An san Khawarij su ne waɗanda ba su da ilimi na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda duk sun bi sahabbai, sun kafirta su. Saboda haka ba su ma da musu ruwaitu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai karanta alqur'ani kawai. Yaqra'una alqur'an la yujawizu hanajirahum, sai dai karatun qur'ani kawai suka sani. Don haka qur'ani suke dauka zahirin sa ba tare da komawa ga sunnar Annabi wacce take bayanin alqur'ani ba, su hada da ita wajen yin hukunci. Don haka za su iya dubar fadar Allah subhanahu wataala da yace hatta tanki hazaujan ghaira, su ce kawai in an daura aure aka sake ta shikenan za ta yi komawa. To shine Ibn al-Munzir yace in banna Khawarij, babu wani wanda ya dauki wannan abin nan. Yace kuma as-sunna mustaghnan biha an qawli kull an kulli qawlin, indai aka samu sunna to babu kuma sauraron wata magana, ba wata mata magana da za a saurara ko daga wane ne, duk da cewa wannan babban mutum ne. Amma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta taushe mu, ta take maganar sa, sawun giwa ya take na rakun. Akwai wani malami wanda yake da littafin ma'anar Qur'an, Ibn Nahas a cikin littafin sa ya jingina wannan ra'ayin zuwa ga Sa'id ibn Jubair. To amma wannan kuskure ne, ko dai yanzan kuskure ne, ko kuma Sa'id ibn al-Musayyib za a rubuta, aka rubuta Sa'id ibn Jubair, wanda yana iya faruwa haka. Shi Ibn Kathir ma a cikin tafsirinsa kusan ma shakkar wannan ruwayar da aka jingina wa Sa'id ibn al-Musayyib, yana ganin anya ma Sa'id ibn al-Musayyib zai faɗi wannan ra'ayi cewa aure kadai ya isa mai da macen da ake wasaki uku zuwa ga mijinta yana ganin zai wahala saboda me babbar hujjar sa shine Sa'id ibn al-Musayyib ya ruwaito hadisin wannan na cewa ga matar da tayi aure annabi yace ba za ta koma zuwa mijinta ba sai mijinta nabi ya tare da ita to Sa'id ibn al-Musayyib zai ruwaito wannan abu kuma a ce shi kuma an samu yana cewa daurin aure kadai ya isa shi yasa yake shakkar waccan magana da aka jingina masa yana cewa wa fi subutihi yake cewa wa fi sihhatihi anhu nazar akwai abin dubawa dangane da ingancin wannan abu da aka jingina masa duk da cewa Ibn Abdul Barr a cikin littafin al-Istithkar ya kawo shi ya jingina wa Sa'id ibn Musayyib amma akwai shakka a cikin haka sai ya kawo ruwayar da Sa'id ya kawo ruwayoyi daga ciki akwai ruwayar Sa'id ibn al-Musayyib an ibn Umar hadisin Usayla hadisin Usayla yace to kaga fa hadha min riwayati Sa'id ibn Musayyib an ibn Umar marfu'an ala khilafi ma yuhka anhu yace to wannan ita ce ruwayar da Sa'id ibn Musayyib yayi daga Abdullah dan Umar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sabanin abinda ake jingina masa fa ba'idun an yukhalifa ma rawahu bighairi mustanad yace to zai wahala ba da wani hujja ba kawai ya ruwaito abu kuma ya saba masa na wannan ita shine ra'ayin Ibn Kathir duk da cewa Ibn Athiyyah shi yayi wa maganar Ibn Sa'id tawili yace watakila hadisin ne bai je masa ba to amma daga maganar Ibn Kathir ko daga abinda Ibn Kathir ya kawo na ruwayoyi za mu fahimci cewa hadisin ya je wa Sa'id ibn Musayyib ba bai je masa ba saboda haka wannan abinda ya aka jingina masa in ya inganta to magana ce mai rauni in kuma bata inganta ba to wannan shine dama abinda ake bukata amma wanda zai yi auren kisan wuta domin matar mutum ta koma gare shi matar da mutum ya sake ta saki uku ta koma gare shi wannan auren abinan kabira ne daga cikin kaba'ir yana cikin manya-manyan laifuffuka auren kisan wuta yana daga cikin kaba'ir na zunubai manya-manyan zunubai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsinewa wanda ya yi shi da wanda aka yi domin shi da wanda ya yi auren kisan wuta din da wanda aka yi masa auren kisan wuta din wato aka yi auren kisan wuta din dan shi duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa Allah ya tsine musu akwai hadisin da Imam Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhilla wal muhallala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mai auren kisan wuta da wanda aka yi auren domin shi haka nan Imam Ahmad shi ma ya rawaito da kyakkyawar salsala daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil al-muhilla wal muhallala la annabi ya tsine wa mai auren kisan wuta da wanda aka yi auren domin sa don haka da yawa daga cikin malamai kamar su Imam Malik Imam Shafi'i a ɗaya daga cikin maganganunsa da Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Al-Layth ibn Sa'ad da Sufyan al-Thawri da Abdullah ibn Mubarak da yawa daga cikin malamai magabata sun tafi akan cewa wannan auren na kisan wuta bataccen aure ne ko da an yi shi ba aure ne wanda bai yi ba bai yi ba wannan shine kaulin Sayyidina Umar shine kaulin dan Sayyidina Umar Abdullah dan Umar shine kaulin Uthman ibn Affan cewa wanda ya auren kisan wuta auren nashi ma shi kansa mai kisan wuta shi kansa mai kisan wuta auren nashi bai yi ba bare har ya kashe mu wani wuta Abdurrazzaq a cikin littafin al-Musannaf da Sa'id ibn Mansur a cikin littafin sa as-Sunan surwaito daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa la uta bi muhallilin wa bi muhallalatin illa rajamtuhuma duk sanda aka kawo mun wanda suka yi auren kisan wuta da mijin da matar sai na jefe su wato a gurin sa mazinata ne saboda haka sayyidina Umar yayi wannan alwashin cewa duk sanda aka kawo masa masu auren kisan wuta to sai ya jefe su Abdurrazzaq ya fitar daga Abdul Malik ibn al-Mughira yake cewa an tambayi Abdullahi dan Umar game da auren kisan wuta zai halatta wa mijinta na farko wannan zai halatta ta ga mijinta na farko sai sayyidina Abdullahi dan Umar yace zalika sifah wannan tsantsar zina ce wato ba aure bane zina ne zina koya za ta halatta wa wani matarsa bayan yayi mata saki uku hakanan Abdul Razzaq al-Ilawi a cikin al-Musannaf ya fitar da riwaya daga Abdullahi bin Sharik al-Amiri yake cewa naji Abdullahi dan Umar an tambaye shi game da wani mutum da ya saki yar baffansa da yake aure sai ya sake ta sannan kuma daga baya ji yana mugun santa sai yayi nadama sai ya nemi wani mutum akan ya aure ta don ya halatta masa ita to shine da aka tambaye Abdullahi dan Umar yaya wannan sa iya yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abdullahi dan Umar yace kilahuma zani su duka bai mazinata ne wato da shi da ita da shi in suka yi da suka wannan auren su zama mazinata wa in maka sa kaza wa kaza ko shekara nawa suka yi da wannan auren suna zaman zina ne wa zakara 20 sana ko shekara 20 suka yi idza kana Allah ya'lamu annahu yuridu an yuhilla halahu in dai har Allah ya san cewa yayi wannan auren ne dan ya halatta ma wancan to zina suka yi to wannan duk ɗaya ne ko dai a shar'anta masa cewa zaka auri wance amma zaka sake ta dan ta koma zuwa ga mijinta wato tun farkon da zai yi auren a gaya masa cewa to ga dalilin da yasa ake so ka auri wance saboda mijinta ya mata saki uku amma in ka aure ta kwana ɗaya biyu ka sake ta dan ta koma gidan mijinta na farko ko kuma ba a shar'anta masa haka ba amma shi sai ya yi tunanin ya yi ihsani bara shi ya aure ta da kyakkyawan niyyar ya halatta ta zo ya taimaka masa kaga ba a sa shi ba amma shi ya sa kansa saboda haka da niyyar dai wannan ya yi auren ko aka sa shi ko ya sa kansa to duk wannan dai kowanne aka yi auren fatacce ne auren fatacce ne al-Hakim da Baihaqi sun ruwaito daga Nafi Maula Abdullahi dan Umar yake cewa wani mutum ya zo wajen dan Umar ya tambaye shi an rajulin tallaka muratahu talata mutum ne ya saki matarsa saki uku sai wani dan uwansa fata zawajaha akhun lahu min ghairi mu'amara sai wani dan uwansa ya aure ta ba tare da san hada baki ba li yuhillaha li akhihi wato dan ya halatta wa dan uwansa shi dan uwan bai sani ba kawai shi dai haka nan yayi tunanin bara ya aure ta saki ta saboda dan uwansa ya saki aurenta shine aka tambaye Abdullahi dan Umar hal tahillu lil awwal shin in ta fito za ta halatta ga ɗaya sai ya ce la ba za ta halatta ba illa nikaha rahba sai dai idan ya aure ta dan yana son ta ba dan ya halatta ta zuwa ga wani ba yana son ta ne ya gance ya ga ya aure ta saboda haka ya kuma ga baya ya ga ba zai iya zama da ita ba wani abu ya hada su ya sake ta to wannan shine zai halatta ta ga dan uwanta amma wannan auren da yayi da niyyar ta koma gurin mijinta na farko Ibn Umar ya ce kunna na'uddu hadha sifahan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna daukan wannan a matsayin zina saboda haka wanda yayi wannan muna daukan cewa yayi zina daga cikin magabata akwai wanda ya tsananta shi yana ganin ba niyyar matar da mijin kadai ba har mijin farko ma har mijin farko idan ya sa abin a ransa to kowanne daga cikin su in yayi niyyar ayi aure dan ta dawo to auren bai ba daga cikin magabata akwai wanda ya dauki abin da safi haka kamar Al-Hasan Al-Basri kamar Ibrahim An-Nakhai suna cewa idza hamma ahadu thalathati bit tahlil fasada nikah in dai daga cikin uku din nan suka sa ya sa a ransa cewa wannan auren za ta fito ne idan ya aure ta to auren ya lalace to wani akwai tsanantawa a ciki amma duk dan ya nuna maka cewa magabata ba su ba da kofar yin auren sakin wuta kabin kashe wuta ba akwai ra'ayin da ake jinginawa Salim dan Abdullahi dan Umar da Al-Qasim ibn Muhammad cewa suna cewa wai suna cewa babu laifi mutum shi a karan kansa ba wai matar ce za ta sa shi ba ba mijin farko din ne zai sa shi ba shi a karan kansa yayi tunanin baraya aure ta dan ya asake ta ta koma wajen mijinta suna cewa wannan babu komai zai ma samu lada to wannan magana koda an gina musu magana ce mai rauni magana ce mai rauni domin anan kofar barna za a bude don a irin wannan za a iya zama shi mijin yayi dan hannunka mai sanda koda bai ce ya dan ya bace kaga irin wannan al'amari da za a samu wani bawan Allah da ya taimaka kaga bai ce wani ba amma ya dan yi wata ishara to kaga in aka bude wannan kofar sai shikenan sai a rika yin irin wannan ce to ai bance da shi yayi ba amma kuma ka dan yi masa wata ishara saboda haka wannan magana koda an jingina musu magana ce wacce take ba ta da inganci kuma za ta bude kofar barna wajen halatta abinda Allah ya haramta Abu Hanifa da kauli wani kauli na biyu na Imam Shafi'i suna tafiya sun tafi akan cewa idan akai auren na biyu wato akai auren na biyu da niyyar ta koma wajen mijinta suna ganin cewa wannan auren yayi to amma wannan kauli ne mai rauni shi ma auren su aure ne wanda bai yi ba saboda asali an gina shi akan abinda aka haramta dukkan abinda aka gina shi akan haramu to baya tsayuwa saboda haka sun yi abinda bai zama bai halatta ba a shari'ance saboda haka auren bai yi ba don haka abinda ake dubawa dangane da lalacewar shi wannan auren na biyu ana duba niyyar wato shi mijin na biyu ne ko dai a sharɗanta masa a ce ana sanya aure ta don ya sake ta ta koma wajen mijinta ko kuma shi yayi niyyar haka to wannan auren bai yi ba amma inda a ce misali za a kirawo shi a yi magana da shi akan zai aure ta amma ga abin da ake so da shi a sharɗanta masa cewa zai aure ta amma so ake yi auren kisan wuta to da aka zo shi kuma wajen auren sai ya canza niyyarsa tunda niyya wani abu ne a rai ba gani ake ba bare a ce an fasa sun gama can maganganunsu shi kuma da ya zo ya ce kai ya zauna ya kwana yana tunani abin nan Allah ya haramta kuma shi ne in zo in yi in halatta ba wani gaskiya ne ba zan yi ba saboda haka ni yanzu kawai ta yi min auren ta zai yi saboda haka aka zo aka taru aka daura aure to aurensu yayi ko bai cuci kowa ba dan zai ka duka yi wani ba zai zo ce ai ka yi yaudara ba ya za ka yadda kuma daga baya ka abin ba wacce yaudara ne an so a haɗa baki ne da shi a yi saɓan Allah saboda haka shi ya kauce saboda haka niyyar shi mijin farko da ya kwana da ita ba za ta yi tasiri ba shi ba yanzu ya kwana ba ya saki baki ga shi can gobe za a ɗaura aure a zako mai saboda haka wannan niyyar da ya kwana da ita tunda shi wancan na biyun ya warware to wannan ta farko ba za ta cutar da aurensa ba sabanin ra'ayin Al-Hasan al-Basri da Ibrahim al-Nakhai wanda suke ganin wannan niyyar tashi za ta bata masa aure wannan ba shine wannan ba haka nan ita ma niyyar matar ba za ta bata masa aure ba da wata mace za ta shiga ta koya kanta tana so ta koma wajen mijinta na farko sai ta zo ta same shi ta nuna masa ita san shi take za ta aure shi kaza kaza amma can ita a ranta tana jin cewa so take ta koma wajen mijinta na farko sai aka ɗaure aure a haka shi bai sani ba to wannan ma ba zai cutar da aurensa ba aurensa ya yi koda ita tana da niyyar kashe wuta ne da wannan auren wannan ba zai bata masa shi aurensa ba aurensa sahihi ne idan kuma aka yi auren ta je ta addabe shi yaga ba zai iya haƙuri ba yaga za ta hura masa wuta to gare ya kashe wutar shi ya amma dai aurensa ya yi idan muka dubi shi miji na farko za mu ga cewa shi ajnabi ne a cikin lamarin ba iya sawa ba iya hanawa tunda aure ba a hannunsa yake ba inda aka riga aka yi aure saki ba a hannunsa saboda haka kaga koda ya kwana da niyyar saki din ba lallai ya faru da samu ba saboda haka wannan ba zai cutar ba kamar sauran mutane ne inda a ce kamar kowa ne a gari ma da zai yi ce ka ina ma auren da Nabi da tai ina ma ta fito wannan duk ba zai tasiri ba to haka shi ma wannan mijin a haka nan ita ma matar saki ba a hannun ta yake ba saboda niyyar ta ba ta da tasiri shi yasa zamu ga hadisin da muka karanta na matar Rifa'a ai kaga da niyyar ta koma gidan mijinta ta da Nabi har ya gano ta yace so kike da kike kisan wuta kike yace to ba zai yiwu ba kaga wannan bai nuna auren wani Abdurrahman ibn Zubair ya lalace ba saboda haka niyyar wato shi miji da matarsa inda za su je su hada kai yace to kun ga al'amarin nan ba zai yiwu ba kawai kije ki auren kisan wuta tace to zan je taje ta samu wani bai san hawa bai san sauka ba ta nuna masa kauna da soyayya da waye da waye da waye ta cika masa wayar da hotuna da ya karba ya to wannan niyyar tasu su biyu ba za ta cutar da aurensa ba aurensa yayi tunda sai in ya ga dama ya saki in bai saki ba ba da ita iya sakin kanta shi ma kuma wancan mijin ba zai zo sake ta ba to shi yasa aka ce niyyar su bata tasiri a wajen ingancin auren shi mijin na biyu inda matsalar take a ce shi mijin na biyu ko dai an sa shi an hada baki da shi tsakanin mijin farko da shi ko da matar da shi ko kuma shi yayi gaban kansa ya ce bara ya aure ta dan ya sake ta kuma wajen mijinta to wannan shine zai sa auren ya zan ya bai yi ba kuma wannan auren ba zai iya halatta ta zuwa ga mijinta na farko ba abinda yasa niyyarta bayan kasancewar shi mijin da ita matar mijin farko da ita matar ba su da saki a hannunsu bayan haka kuma shi kansa wannan auren in aka yi shi tana yiwa ita tana zaton cewa za ta iya fita yayin da ta auri mijin na biyu sai ta ga kai bambanci kamar tsakanin sama da ƙasa ina ai ba za ta yarda ta koma wacce rayuwa ba ashe azaba take ciki sai ta gane cewa yanzu ta yi aure saboda kaga koda mijin ya ce to ke yaya mun yi magana fa naji shiru ki fitowa za ta ce kaga ka sake mun magana yanzu ni ma ta aure ci ce ne ba ta aure ci to amma idan ya aure ta da niyyar yayi kisan wuta sai kuma daga bayan auren ta sai ga kai gara ya rike matarsa ya halatta ci gaba da zama da ita ya halicce ta da niyyar ya aure ta da niyyar kisan wuta amma bayan an yi auren ta tare sai ga kai ba zai iya sakin matar nan ba shi kare zai rike matarsa ya halatta ci gaba da zama asalin auren da mun batacce ne wannan niyyar ta bata auren duk da cewa a cikin malamai akwai masu ganin za ta yi amma dai a cikin malamai akwai kamar Ata ibn Abi Rabah da Al-Hakam ibn Utaiba suna ganin Al-Hakam ibn Utba suna ganin za ta yi komawa amma dai magana sahihiya wanda ita ce maganar yawancin malamai cewa wannan auren tun farko da mun bai gino akan asasi mai kyau ba saboda haka babu shi maganar ce zai tunda kamar yadda ya gabata daga maganar Abdullahi dan Umar da mahaifinsa Umar da Usman ibn Affan da mun mazinata ne to ya za a yi mazinaci ya ce zai ci gaba da rike matarsa ina take matarsa ba matarsa ba ce da mun zaman zina suke saboda haka abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da hatta tankiha zawjan ghaira yana nufin aure ingantacce sahihin aure wanda babu kumbiya-kumbiya a cikinsa in zanna an yuqima hudud Allah idan suka yi zaton za su tsayar da hakokin Allah wa fala junaha alaihima an yataraja to bayan wannan auren in ta fito babu laifi gare su da mijin farko da matar su koma ci gaba da zama su koma su mayar da auren su sake wani wato sabon aure amma in zanna an yuqima hudud Allah in sun yi zaton za su tsayar da iyakokin Allah wato za su yi zama yadda shari'a ta ce za ta kula da haƙƙinsa zai kula da haƙƙinta zai kiyaye haƙƙoƙinta za ta kiyaye haƙƙoƙinsa wannan shi ne abinda ya sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su damar su koma amma su tsaya su yi lissafi su gani in har za su suna zaton cewa za su iya kiyaye haƙƙoƙin kowa wani ba zai cuci wani ba to babu laifi su koma مجاهد ابن جبر المجرم عبد الله بن عباس يا فسر إن ظن أن يقيم حدود الله شو إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة إن سن تبتر شو أورنسو بس جينا شاكن أورن أبنا كسم تابا واتو أورن فرقو أورن نبيل أكي بأيش أكن أورن كسم تابا أما إن دي شيمتي ناسن شو أورن abin nan akai na biyun nan an yi shi ne bisa kisan ko bai sani ba ita matar ta sani cewa sun hada baki ne da wancan miji na biyu suka yi auren to bai halatta su koma ba wannan tafsirin shine tafsirin da aka samu daga Mujahid ibn Jabr al-Majri Abdullah ibn Abbas saboda shi in zanna Allah in yutiba hudud Allah yana nufin miji da matar sun tabbatar da cewa za su tsayar da hadudin Allah kiya iyakokin Allah iyakokin Allah din shine abin da ya shafi saki na auren na biyu da kuma saki da aka yi na biyu cewa an yi su ne a bisa iyakokin Allah idan aka san cewa ba za a yi wannan ba to bai halatta a koma ba to aya za ta iya kunsar duka waɗannan ma'anonin guda biyu kamar yadda Ibn Taymiyyah yake fada za ta iya kunsar wancan ma'anar za ta iya kunsar kuma wannan ma'anar ta cewa ana nufin su tabbatar da cewa ba su yi aure akan auren kisan wuta ba tawus yake cewa in zanna anna kullu wahidin minhuma yuhsinu ishrata sahibihi shine ma'anar ta farko in kowa yana tsammanin yana kyautata zaton cewa zai kyautata zama da dan uwansa wannan ayar tana nuna cewa dukkan wani abin da ke halal ne asalin sa amma idan yin sa zai kai zuwa ga aikata haramu to barin sa shine ya zama wajibi kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya ba su damar su koma amma sai ya sa musu sharadi shine su san cewa a cikin auren nabiyyu da za su yi ba za su ketare iyakokin Allah ba in sun san wannan auren nabiyyu da za su kuma yi zai kai su zuwa ga ketare iyakokin Allah to kasu sake kuma da auren saboda haka ko abu halal ne idan ya zanto yin sa zai kai mutun zuwa ga aikata haramu to baya halatta yi wannan ba zai ce ai abin halal ne in yi ba matukar dai yin sa din zai bayi zuwa ga haramu kuma mu duba a ran ubangiji subhanahu wataala sai amfani da kalmar adh-dhannu wasu daga cikin malamai sun fassara adh-dhannu da al-yaqin cewa in sun tabbatar to amma abin da yafi dacewa a fassara adh-dhannu anan shine a bashi ayat da yake a zato wato yirin yayin rijaya a tunanin su suka samu karfan zato saboda me saboda duk abin da yake mustaqbali abin da yake nan gaba zai zo baka da yakini akan sa to abin da bai zo ba na rayuwa kana sashe ne to sai dai kai kyakkyawan zato a yanzu bayan sun rabu sun sake yin lissafi kowa daga cikin su ma'auratan guda biyu ya tsaya yayi tunani ya gano wuraren da yake da kuskure ita kuma ta gano inda take da kuskure saboda haka sun ga yaya ya kamata su gyara to suna tsammanin yanzu suna da kyautata tsammanin cewa idan suka sake dawowa cikin rayuwar aure to za su yi ta akan yadda Allah yake so za su yi ta hanyar da ya dace saboda haka kaga anan za su gina abin su ne akan kyakkyawan zato kyakkyawan hasashi shi yasa akai amfani da kalmar in zanna ba a ce sai sun yi yaqini ba don a ce sai sun yi yaqini wani abu ne wanda yake an kallafa musu wani abin da ba zai yi ba tunda ya za a yi iya tabbatar da wani abu har ka samu yaqini akan sa tare da cewa baka mallaki sanin gaibu ba saka sanin gaibu yana hannun Allah amma dai a bisa dukkan alamu kana iya kai hasashe kuma hasashen ka ya zama mai karfi ne kai hasashe daga yadda kaji tana maganganu ita ma ta yi hasashe daga yadda tana kana maganganu da yadda ta ga jikin yadda kowa ya ga jikin kowa yayi sanyi to babu shakka wannan yana nuna cewa idan aka saki komawa zamantakewa to ba za a samu matsala ba irin yadda aka samu a baya za a kiyaye iyakokin Allah cikin wannan aure to shine sa ubangiji subhanahu wataala ya gindiya wannan sharadin wala junaha alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah ashe kaga inda akwai hasashen cewa ba fa za su kiyaye dokokin Allah ba a cikin wannan to baya halatta wannan junah din da aka dauke musu za ce babu laifi kaga laifin zai dawo ashe komawa zuwa ga aure na biyu bayan an yi saki uku ana buƙatar a samu tabbacin cewa auren nan zai samu kula kuma za a kiyaye dokokin Ubangiji a cikin sa. Wannan shine hikima, kuma wannan yana ƙara nuna maka yadda sha'anin aure yake da muhimmanci a musulunci. Yadda ba a saki abin haka kawai ba, ya zamana an yi ta sanya masa kuyut, an yi ta sanya masa sharuɗa da ka'idoji da dokoki. So ake dukkan gidan da za a gina shi akan abin da yake kula ne da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a ciki. Ba a san a gina gida akan saban Allah, dan duk gidan da za a gina akan saban Allah zai zama annoba, zai zama annoba, zai zama guba a cikin al'umma, dan duk abin da zai fito daga wannan gidan ba alheri ba ne. Saboda haka shari'a take tsaurara abinan sharuɗa akan sha'anin auratayya. Ana buƙatar auratayya ta zama auratayya ce akan kiyaye dokokin Allah. Allah ya sake nana ta wannan batu ya ce wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamu, waɗannan iyakokin Allah ne da yake bayanin su ga mutanen da suke da sani, mutanen da suke da ilimi. Wannan yana nuna girman sha'anin waɗannan iyakoki, su ne waɗannan dokoki da muke karantawa yanzu muke bayanin su. Dokoki ne manya-manya a gurin Allah, kuma suna daga cikin manya-manyan hukunce-hukuncen shari'arsa da yake bayanin su dalla-dalla, cikakken bayani. Kuma babu waɗanda za su riski waɗannan sai waɗanda suke da ilimi. Ilimi shi ne zai sa mutum ya riski waɗannan abubuwa. Waɗanda a shirye suke su ji saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, su fahimce shi, su yi aiki da shi, su ne liqaumin ya'lamu. Waɗanda ba su ma shirya sauraron saƙon Allah ba, ballantana su yi aiki da shi, to waɗannan iyakokin ba za su zama komai a gurinsu ba. Saboda haka wannan kanta yana nuna muhimmancin ilimi da karantar ilimi da sauraron ilimi, domin kullum wanda yake da ilimi shi yake sanin iyakokin Allah, ina ya kamata ya tsaya, ina ne ya kamata ya tsallaka. Ya zamana bai ketare inda Ubangiji subhanahu wataala ya umarce shi ya ketare ba. Saboda shi yake amfana da abin da ake gaya masa. Sannan Allah ya ci gaba da cewa
wa idza talaqtumun nisaa
nisaa, kuma idan kuka saki mata, fa balagna ajalahunna, suka kusa gama, suka kusa isa wa'adin su, wato suka kusa fita daga iddar su, fa amsikuhunna bi ma'rufin, to idan kuna son su sai ku rike su ta hanyar da ta dace da shari'a, aw sarrihuhunna bi ma'rufin, ko ku saki su ta hanyar da ta dace da shari'a, wala tumsikuhunna dirarar, kada ku rike su da nufin ku cutar da su, lita'tadu, dan ku ketare iyakokin Allah, wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa, wanda duk ya aikata haka to hakika ya zalunci kansa, wala tattakhidhu ayati llahi huzwa, kada ku riki ayoyin Allah abin izgidi, wadhkuru ni'matallahi alaykum, kuma tuna ni'imar Allah da ya muku, wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikma, da abin da ya saukar muku na littafi da hikima, ya'idhukum bihi, wanda yake muku wa'azi da shi, wattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah, wa'lamu anna Allah bi kulli shay'in alim, ku sani Allah masanin komai ne. Wannan ita ce ayar da ta zo domin karin bayani akan ayar da ta gabata fa in tallaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja abinda ya gabata a wannan gaba na cewa babu laifi in ya sake ta su kuma dawowa fala junaha alayhi ma an yataraja to wannan wani hukunci ne aka kuma yin adafin sa akan wancan hukunci domin a ƙara yi wa mutane ko mazaje wasiya da su kyautata mu'amalar su ga matan su a lokacin da suke tare ko lokacin ma da suka rabu da kuma abinda ya biyo bayan haka na gargadi da jan kunne da Allah subhanahu wataala yayi a cikin wannan aya wanda insha Allah a karatu na gaba za mu ji bayanai dalla-dalla dangane da ta wannan aya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko rika hakuri a kashe abin nan sannan sai ku taso